Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokacin. Baba Yakubu Makiri ne tare da Muhammad Hafiz Babande da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake saduwa da ku a shirinmu na hantsi na yau Litinin 18 ga watan Yuli shekarar 2022. A cikin shirin za ku ji cewa jam'iyyar MPP mai mulkin kasar Ghana ta gudanar da babban taro a ƙarshen mako, inda ta zabo sabbin shugabannin jam'iyyar na ƙasa da za su gyaruga ma tsawon shekaru hudu masu zuwa. Kamar kowace ranar Litinin, za a ji shirin zaurin matasa na Nasiru Adamu Alhikaya, sai kuma sharhin jaridun Najeriya. Amma kafin nan, ga baballe da halin da duniya ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Jiya Lahadi, hukumar zabe ta sanar da cewa babbar jam'iyyar adawa a Najeriya ta lashe zaben gwamnan jihar Osun da ke kudu maso yammacin kasar, wanda ake ganin wani babban koma baya ne kan jam'iyyar APC mai mulki ta shugaba Muhammadu Buhari. Osun tana cikin jihohi 8 daga cikin 36 na Najeriya, inda ba a gudanar da zabe a lokaci guda da sauran jihohin kasar saboda shari'o'i na sakamakon zabukan baya. Hukumar zaben mai zaman kanta ta ƙasa INEC ta ce sanata Ademola Adelike na jam'iyyar PDP ya samu ƙuri'u 434, inda ya kayar da gwamna mai ci na jam'iyyar APC Boyega Oyetola, wanda ya samu ƙuri'u 375,027 a zaben da aka yi a ranar Asabar a babban birnin jihar Oshobo. Baturen zaben Oluwatoyin Temitayo Ogundife ya bayyana Ademola Jackson Nuruddin Adelike na jam'iyyar PDP a matsayin wanda ya lashe zaben da ya cika sharuɗan da doka ta tanada. Adelike, mai shekaru 62 da haihuwa, ya lashe ƙananan hukumomi 17 daga cikin 30, yayin da Oyetola ya lashe 13. Jami'an tsaro sun harba barkunan tsohuwa mai sa hawaye, a yayin da 'yan Sudan suka gudanar da zanga-zanga a babban birnin ƙasar Khartoum jiya Lahadi domin nuna adawa da shugabancin sojojin ƙasar, wanda ke da alhakin ɓarkewar rikici a jihar Blue Nile. Jami'an Sudan da Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce sama da mutane 30 ne suka mutu, yayin da wasu 100 suka ji rauni sakamakon rikicin ƙabilanci da ya ɓarke a makon da ya wuce tsakanin ƙabilun Hausawa da na Funga a jihar kudu maso gabashin ƙasar, kusa da kan iyaka da ƙasar Habasha. Hukumomin ƙasar sun faɗa jiya Lahadi cewa za su ƙara yawan jami'an tsaro a jihar tare da gudanar da bincike kan rikicin. An kafa dokar hana fita a garuruwan biyu. Masu zanga-zanga a babban birnin ƙasar na ɗauke da alamomin da aka rubuta ku dakatar da yakin basasa, ana zubar da jini a Blue Nile da soke yarjejeniyar zaman lafiya ta Juba, yayin da suka nufi fadar shugaban ƙasar. An samu ɓarkewar tashe-tashen hankula a wasu sassa na ƙasar Sudan da suka haɗa da yankunan gabacin gabar teku da yammacin Darfur, duk da yarjejeniyar zaman lafiya a ƙasar baki ɗaya da wasu ƙungiyoyin 'yan tawaye suka rattaba hannu a Juba a shekarar 2020. Jiya Lahadi, Rasha ta kai hari da makami masu linzami kan birnin Mykolaiv na kudancin ƙasar Ukraine mai muhimmanci, duk da cewa dakarun Moscow sun afkawa yankin gabashin Ukraine da sabbin har-hare. Magajin garin Mykolaiv, Alexandra Sakevich, ya bayyana cewa makamai masu linzami na Rasha sun kai hari kan yankin masana'antu da gine-gine a birnin. Mafi girma daga ciki ita ce cibiyar ƙera jiragen ruwa. A yanzu dai babu cikakken bayanin kan waɗanda suka mutu. Rundunar sojan Rasha ta ce tana ƙoƙarin yanke duk wata hada-hada a gaba ɗaya daga gabar tekun Bahar al-Aswad zuwa iyakar Romania. A farkon yakin da aka kwashe watanni 5 ana gwabzawa, sojojin Ukraine sun fafata da yunkurin Rasha na kame Mykolaiv, wanda ke kusa da gabar tekun Bahar al-Aswad tsakanin yankin Crimea da Rasha ta mamaye, da kuma babbar tashar jiragen ruwa ta Odessa da ke Ukraine. Tun daga wancan lokacin, sojojin Rasha suke ruwan bama-bamai a Mykolaiv da Odessa tare da harba makamai masu linzami akai-akai.
Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke ɗauke da su, bayan an shafe kimanin sa'o'i 24 ana gudanar da zaɓe wanda ya kunshi wakilai sama da 6,000 da kuma 'yan takara 47. A ƙarshe, jam'iyyar MPP mai mulkin Ghana ta zaɓi ta kuma rantsar da sabbin shugabanninta na ƙasa da za su gyaragamar jam'iyyar tsawon shekaru hudu masu zuwa. An gudanar da zaɓen ne a filin wasan ƙwallon ƙafa na ƙasa da ke birnin Accra. ga dai wakilinmu Idris Abdullahi Bako da ƙarin bayani.
For the chairperson's position, even Ayesu Njuka had 4,014 votes. So I duly declare even Ayesu Ntim as duly elected chairman.
A mukamin shugaban jam'iyya Stephen Ayesu Ntim ya samu ƙuri'u 414 domin haka na ayyana Stephen Ayesu Ntim wanda aka zaba shugaba. Wakilin hukumar zabe na ƙasa kenan yayin da yake sanar da wanda ya lace zaben shugaban jam'iyyar NPP mai ci Mr. Stephen Ayesu Ntim da sauran shugabanni da suka yi nasara a zaben da aka shafe kimanin awanni 24 ana gudanarwa a filin wasan ƙwallon ƙafa da ke birnin Accra. A jawabinsa na nasara Mr. Ntim ya alƙawari mutunta tare da yin abin da ya kamata a gare shi kamar yadda tsarin jam'iyyar ya tanada.
After 20 years of laboring in the wilderness before getting to this far, I'm going to cherish the chairmanship position. I'll value the chairmanship position.
Bayan shekaru 20 ina yawo cikin daji kafin in kai ga wannan matsayin, zan mutunta mukamin shugaban jam'iyya, zan daraja mukamin, kuma zan tabbatar da cewa ya zama son kowa kin wanda ya rasa. Wannan ne karo na biyar da Mr. Intim ya tsaya ta kara zama shugaban jam'iyyar, kuma yayin nasara da gagarumin rinjayen ƙuri'u da kashi 72 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada. Lawyer Justin Koja Frimpong ya tsige babban sakatare mai ci John Bedu da bambancin ƙuri'u 313. Koja ya samu ƙuri'u 2837, sai John Bedu ya samu ƙuri'u 2524. Sakamakon da ya baiwa jama'a mamaki, Abdul Aziz Haruna Futa ya koma matsayinsa na coordinator nasara da ƙuri'u 328 bayan ya kada abokan takaransa biyar. Gabanin a bayyana waɗanda suka yi nasara, tsohon shugaban ƙasa John Ajukun Kufo da shugaban jam'iyya mai barin gado Freddy Blay da kuma shugaban ƙasa Nana Addo Dankwa Akufo-Addo sun yi jawabi a wajen taron. Shugaban ƙasa Nana Addo ya tabbatar wa 'yan Ghana cewa gwamnatinsa za ta farfado da tattalin arziki.
I want to assure you and assure the people of Ghana that we're going to negotiate a good deal with the IMF.
Ina so in tabbatar wa mutanen Ghana cewa za mu yarjejeniya mai kyau da asusun lamuni na ƙasa da ƙasa, yarjejeniyar da za ta ba mu damar farfado da tattalin arzikinmu da kuma ci gaba da aikin gina tattalin arziki mai karfi fiye da yadda muke da shi a da. Yace gwamnatin jam'iyyar NPP ta taba fitar da Ghana daga cikin kasashe mafi yawan basussuka a lokacin shugaba Kufo. Sun fitar da Ghana daga cikin shirin IMF a shekarar 2015. Muryar Amurka ta yi hira da masani akan harkokin zabe Musa Dankwa, kuma ya bayyana ra'ayinsa kan sanadiyar nasarar da sabon shugaba da babban sakataren jam'iyyar suka yi.
In ka duba wanda ya zama sabon mutum shine Stephen Ntim, the national chairman, yayi zuwa kaman kashi biyar ke gadda ya compete, shi yanzu an ka bashi ainihin abin da isa an ka bashi shine sun ce wai yayi ma partin bauta ya jima, sai ya kamata a bashi wani reward. So in the tradition of MPP nan, in ka jima sai a baka reward. Other position da an ka contest keenly da incumbent ya lose shine general secretary John Boydu. In ka duba kuma nan da presidency da partin da kanshi na sun da shi ne zama general secretary, amma shi bayan partin suka ce a'a sai ake ya kama da yazo isa suka vote a Kodiya.
Shin ko waɗannan shugabanni da aka zaba za su iya kaiwa ga nasarar jam'iyyar a babban zaben 2024? Lokaci ne kadai zai nuna. Idris Abdullahi Bago, sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
Da Idris Abdullahi Bako da wannan rahoton. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga baban lai dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Ana sa ran kwamitin majalisar dokokin Amurka da ke binciken rikicin da aka yi a ginin majalisar dokokin Amurka ranar 6 ga watan Janairun shekarar da ta gabata zai duba sakonnin karta kwana da jami'an leken asirin farin kaya suka aika daga kwana ɗaya kafin rikicin ya ɓarke da kuma yadda lamarin ya faru, kamar yadda wata mamba a kwamitin binciken ta faɗa jiya Lahadi. Yar majalisar Zoe Lovegreen ta shaidawa shirin This Week na gidan talabijin na ABC cewa muna sa ran za mu same su kafin ranar wannan Talata. Muna buƙatar gaba ɗaya sakonnin daga ranar 5 zuwa 6 ga watan Janairu. Rikicin ya ɓarke ne a daidai lokacin da kimanin magoya bayan shugaban ƙasar na lokacin Donald Trump 'yan Republican su kusan 2,000 suka kutsa kai cikin ginin majalisar dokokin kasar suna kokarin hana ƴan majalisa su tabbatar da cewa dan jam'iyyar Democrat Joe Biden ne ya lashe zaben 2020. An dakatar da tabbatar da ƙuri'un jami'an da suke tabbatar da zaɓe da ya nuna Biden ya taka wa yunkurin Trump na sake zaɓensa birki na tsawon sa'o'i, yayin da masu tarzoma suka fafata da 'yan sanda inda suka lalata ginin majalisar da mamaye ofisoshin 'yan majalisa. Love Green ta ce kwamitin binciken yana buƙatar sakonnin don sanin ainihin abin da ya faru kafin da kuma lokacin tashin hankalin. Ma'aikatar leƙen asirin ta farin kaya ta faɗa a makon da ya gabata cewa an rasa wasu bayanai a lokacin da ake goge bayanan wayoyin iPhone ɗin da aka saba yi, amma an adana sakonnin da suke nema. Ambaliyar ruwa da ta faru a kudu maso yamma da arewa maso yammacin ƙasar China ta yi sanadiyar mutuwar mutane aƙalla dozin ɗaya tare da saka wasu dubbai cikin haɗari. Kafofin yaɗa labaran gwamnati na lardin Shenzhen da ke kudu maso yammacin ƙasar sun ce aƙalla mutane 6 ne suka mutu, kana wasu 12 kuma sun ɓace bayan ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da ya haddasa ambaliyar ruwa. Da zuwa ranar Asabar da ta wuce an kwashe wasu mutane 1,300. A halin da ake ciki kuma a birnin Lagnan da ke lardin Gansu da ke arewa maso yammacin ƙasar an ba da rahoton mutuwar wasu mutane 6 sannan an kwashe wasu 3,000. Ruwan samar da aka shafa kwana 1.5 ana yi ya kai 3.9 inci a yankunan da abin ya shafa kusan dinki 2 da ake samu a watan Yuli. Ruwan saman dai yana zuwa ne a daidai lokacin da ake fama da tsananin zafi a wasu sassan ƙasar da suka hada da gabashin lardin Jinjin da birnin Shanghai, lamarin da ya kara taɓarɓarewar tattalin arzikin annoba.
A gaida Muhammad Habib Baballe da ya karanta mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba, sai mu shakata da wannan waƙar. Har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma watsa muku shirye-shiryen ne akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraren mu a tasharmu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Kuma ana iya sauraren mu a dukkan lokaci da kuke bukata a voahausa.com. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Zauren matasa.
Masu sauraro barkamu da dawowa sabon shirin Zauren matasa na VOA da ke tabawo wanda ke cewa matasa tuwa ƙwarya da hanyoyin da za a magance ƙalubalen da ya hada da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. Sabon shirin Zauren matasa na VOA zai sauka a Minna jihar Neja, inda matasa suka shigo zauren don tattaunawa kan wani ƙalubalen da ke damun fadar jihar na wasu matasa 'yan sara suka da kan kaiwa mutane farmaki har hakan kan kawo ga asarar rai. Matasan da suka zarme kan yi faɗa da juna, kuma akwai maza da mata a cikinsu. Hakan ya sa gwamnatin jihar ta takaita zirga-zirgar baburan a daidaita saho ko keke napep. Matasan da za mu tattauna da su sun hada da Nura MB Yunusa, Muhammad Sani Dalhatu, Haruna Jibrin Old Soldier, Muhammad Suleiman da Annatu Eme Wada. Ku kasance da shirin Zauren Matasa na VOA.
sunana Nura Andy Inusa.
Farko Nura, faɗa mana me zaka ce kan wannan rashin kwanciyar hankali da ke faruwa tsakanin matasa a cikin Mina?
Abin da yake faruwa nan cikin garin Mina, akwai na farko akwai sakacin iyaye, shine na farko. Na biyu akwai gwamnati suna da hannu ciki. Sannan na uku akwai manya masu fada a jidda anguwa. Sannan na ƙarshen da zan kira ƴan siyasa masu ma suna da hannu cikin wannan.
Wato faɗa mana Nura, me yake faruwa ne da har kwanaki ya jawo gwamnati ta dakatar da ko taƙaita zirga-zirgar ƴan keke na FAP ko a daidaita sahu da ake faɗa a wasu sassan Najeriya?
To wannan zirga-zirgar ma ba wai keke na FAP ba ne ko kuma wani abin hawa, ko ma mutum ne ma akwai lokacin da ba za ka iya fito ba sai ma an ce gwamnati ta hana ba. Kai karan kanka da suke faɗan nan ba ka isa ka fito ka ce za ka yi tafiya ba ko za ka gudanar da harkanka na yau da kullum kamar kasuwanci ko me, baka isa ba. Ko zama ma a waje baka isa ka iya zama a waje ba, saboda kana zaune a waje yaro ko zai zo da gariyo da wuka ko mene, baka ci ka sha gariyo ba da ma dutse ka ga ana halbanka ko kuma a sare ka. Wannan ma shi ma isa ba ma sai gwamnati ta hana ba ma. Ko kuma yaran nan duka abu yana faruwa a kan tsakanin watakila sun je ko da fati ne ko sun je wani harkarsu ne can suka samu rashin jituwa tsakanin junansu. To ran da ɗan wani anguwa ya shigo wannan anguwan shi kenan sai su ɗan wannan anguwan su farmashi ai kai ka taɓa wajen fati ko kuma inda muka haɗu kayi mana kaza ko kuma ka kaɓe mun budurwa ko kuma wani ire-iren wannan mutum shi ke kawo wannan abun.
Muhammad Sani Dalhatu, faɗa mana kai ko menene ka lura da shi ya sa matasa ke sare-sare tsakaninsu da kaiwa juna hari a nan Mina?
To assalamu alaikum. Wato a har kullun dai matasa akwai kwaɗayi a zukatansu na farko kenan, akwai kuma samun gata ga magabatanmu na biyu kenan, sannan kuma da rashin ilimi. Wannan abu hukun da na kawo wanda nake ganin su ne jigowe kawo tubarbarewan wannan tafiya. Na farko abin da na ce kamar kwaɗayi a zukata, kowane matashi yanzu in ya taso shi yana ganin ya isa ne, da ɗan kuɗi ƙalilan sai ka ga ya ɗauki makami ya isa shi sai wani sai wani, a saboda an sponsor ɗin ko kuma an ba shi wani kuɗi wanda zai iya samun wani dama da zai bi titi yana isa, ai yana nuna shi kamar shi wani ne saboda ya san yana da wanda zai tsaya masa a duk lokacin da doka ta wa kansa. Na biyu rashin ilimi, a gaskiyar magana imani ya yi nisa a zukatanmu, haka kuma ilimin boko shi ma gaba ɗaya ya zama dai kawai a dai jaka dai kowa ya samu kwali a hannunsa. Mafi aksari ko da aikin gwamnati ne kake, za ka ga manyanmu yawanci yanda da ake jawo matashi ya zo kusa ka koya masa tarbiya, ka koya masa ainihin harkokin yau da kullum ma wallahi yanzu duk an yi sakaci da wannan abubuwa kwata-kwata. Duk wani wanda ka sani a da a cikin magabatan yanzu idan ka bibiya a hankali duk yawancinsu an ɗauki nauyin karatunsu, gwamnati ta ɗauki nauyin karatunsu da yawancin harkoki na yau da kullum. Ko sana'a ne za ka ga yaro yana sana'a ugana jawo shi kusa da shi saboda ya rinka fahimta yana gane saurin ayyukan da yake yi. Amma yanzu sai ka ga ugana zai aiki ma ba zai bari yaran na wurin ba sai dai ya kore su ko kuma sai sun gama zaman bandansu sannan sai shi kuma ya zo ya aikin daga baya ko a ofisoshi haka yake
faruwa. Saboda kar su gani su koya?
Kar su gani su koya. To wannan yana ɗaya daga cikin harkar da su ma yaran ba za su mai da hankali akan abun ba.
Haruna Jibril aka soja, faɗa mana ga wanda yake jin labarin irin wannan fitina da take faruwa a nan Mina, ya lamarin yake kasancewa ne, ya ta'addancin yake faruwa ne tsakanin matasan, me ka taba gani wanda za ka tuna da shi da za a ce abun takeici ne?
To assalamu alaikum. Kamar yadda aka faɗa mai gabatarwa ya faɗa, har kullum sunana Jibril Haruna, wanda aka fi sani Allah da soja, mazaunin anguwan daji. Yanda ake wa'annan rikice-rikice ina gani barin wa'annan anguwan daji limawa ne mafi yawa, kuma wa'annan matasa na wa'annan yanki su ne suke wa'annan ababe. Kamar yadda masu jawabi suka faɗa shi ne, ni abin na lura da shi da kuma abin na ganin tashin hankali shi kusan duk lokacin da kaga wannan rikici ya taso, to sai kaga wani abin tashin hankali da kila ya wuce wanda ka gani a baya. Saboda tun ana abin ana sare-sare, yau a ce an cire mu wannan hannu, gobe a ce to ya kai ga yanzu nan idan aka haɗin bawo ya kaji an ce rai ya fita. To kuma babban tashin hankali shi ne dai gaskiya lillahi billahi sakaci na iyaye shi ne na farko. maluma akwai inda ya kamata su yi playing role in ana nema wannan abin yayi sauki shine wannan hadisi da suke cewa annabi ya ce ai haifa ko za a yi alfahari da zai alfahari da al'umma ran tashi alkiyama amma annabi ba zai alfahari da yan iska ba ran tashi alkiyama iyaye soyayya na yaya ya hana su tsawata ma yara su je makaranta su samu ilimi ko da rashin ilimi gaba ɗaya shi ke haifar da wannan abin to na farko kenan sannan na biyu idan yaro yayi laifi kai a waje ko a nan cikin mutane a duman wannan anguwa suka dauka mataki akai sai kaga uba ko uwa ta kai zuwan nan mutane na wannan yanki sa kai su kara cewa an zalunci danta ko ku an ci danta yara sun zama in fact bera ya fi sata bera sun fi bera sata wa'annan yara din da yaro jingina da kai zai zare ma a baki kuma babu dama ka dauka mataki ko ka kai ma hukuma lallai yan siyasa suna contributing sosai da sosai suna bada gudunmawa gurin wannan lalacewa kwanakin baya da yaran suka tare sare kusan sati guda duk mazaunin garin Mina yana fargaba idan zai fito balle tana mai tura yaro makaranta ina gani akwai lokaci ma da makarantar mu aka ce a dan daka tukunna saboda ga samu sauki a cikin anguwannin to amma Allah da ikon sai gwamnati dauka mataki a lokacin duka mutumin guda wallahi ya alfari da haka a dinga kama yaran nan ana kai su ne busa ana barin su a gurin sai gashi mun waye gari tabbata siyasa ya zo gaba ɗaya wannan yaran a take su
a Jibril akwai sauran sassan Najeriya kamar a Kano ana kiran irin waɗannan masu ta'addanci yan daba a Bauchi ana kiran su yan sarasuka a Gombe da ana da yan Kalare a Yola ana da yan Shila shin Amina me yake kiran su ne suna da wani suna da ake
yan daba
irin yanda ake kiran su a Kano kenan
haka akwai kuma wani sabon group su wanda suka fito yan
oya
yan oya su kuma an da gan su ne da bleaching da kuma mashina amma da tsaga a fiskan su amma akwai makamai a jikin su to su ma duk wannan suna nan kuma a gida suke kwana yaro ya shafa mai ba sana'an komai yake ba ya dau wando na 10,000-20,000 ya sa a jikin sa uba ko uwa ba san me yaron ma ya ci ba ina ya kwana ina waya ba su kuɗi sai wannan kayayyaki makaranta da ma ya riga sallame ta kuma san kasa tsawatarwa
a wasu rarrawa na muka kawo ƙarshen shirin sai makon gobe za mu ɗaura godiya ga matasa na Mina da muryar Amurka da ta ɗauki nauyin shirin sai ni Nasiru Adamu Alhikaya da na gabatar ke cewa Allah ya kai mu sabon shirin
wassalamu alaikum
da Nasiru Adamu Alhikaya yanzu ko lokaci ne da baban gidan Jibrin zai kawo mana sharhin jaridun Najeriya
sharhin jaridun ne da jaridar The Vanguard daya daga cikin manyan labaran jaridar The Vanguard kamar sauran jaridun Najeriya da ya fara ne da bayyana sakamakon zaben gwamnati da aka gudanar a jihar Osun ranar Asabar din inda kuma jam'iyyar PDP mai adawa karkashin dan takaranta Senator Ademola Adeleke ta lashe zaben gwamnati da aka gudanar yayin da gwamnati Boyega Oyetola na jam'iyyar APC ya sha kasa sai kuma jaridar Daily Post daya daga cikin manyan labaran tana cewa kungiyar Kwarguwa tarayyar Najeriya ta sha alwashin gudanar da wani zanga-zanga na lumana a ranaku 26 da kuma 27 ga wannan wata na Yuli domin nuna goyon baya ga kungiyar malaman jami'o'in Najeriya ASU game da yajin aikin da suke yi. Jaridar Daily Post ta bayyana cewa wata sanarwa da kungiyar NLC ta fitar da ke dauke da sa hannun shugaban kungiyar Ayuba Baba da cewa tuni kungiyar ta baiwa gwamnatin tarayyar Najeriya wa'adin kwanaki 21 ko da yake gwamnati ta dauki mataki na magance wannan yajin aiki ko kuma ta nuna goyon bayanta ga kungiyar ta ASU sai kuma jaridar Dizzy daya daga cikin manyan labaran tana cewa yanzu haka rundunar soji a birnin tarayyar Najeriya Abuja ta kara daukan fararen matakai na tabbatar da tsaro akan hanyoyin shiga birnin Abuja bisa la'akari da hare-haren da aka kai kwanakin baya a babban gidan yari na birnin dake yankin Kuje inda kuma yan ta'addar da dama suka arce jaridar Dizzy ta bayyana cewa yanzu haka dai an dawo da shingayen bincike a manyan hanyoyin da suka shiga birnin tarayyar Najeriya Abuja, kama daga Kwakwaleda zuwa Zuba, Danyanya, Karu zuwa Abuja da kuma Lugbe. Jaridar Jizde ta bayyana cewa a kwanakin baya ne dai hukumar tsaro na farin kaya, wato Security Defense Corps, ta bada sanarwa cewa ta gano wani shiri da ƴan ta'addan ke na kai harhare a makarantu da coci-coci da kuma cibiyoyin gwamnati. Sai kuma jaridar leadership na cewa ƴan bindiga sun sace wasu fada-fada guda biyu na cocin Katolika a birnin Kaduna, wanda aka sace da sun hada rabaran fada John Mark Chinu da rabaran fada Donatus Cleopas a karamar hukumar Lere da ke jihar ta Kaduna. Jaridar dai ta bayyana cewa misalin karfe 6 saura kwata na yammaci ne, na yammacin ranar 15 ga watan Yuli ne dai a turan Juma'a aka sace waɗannan fada-fadan guda biyu. Dani dai cocin Katolika a Najeriya ta yi kira ga ƴan ta'addan da su hanzarta sauko waɗanda suka sace, tare kuma da yin kira ga hukumomin tsaro su tashi tsaye wajen tabbatar da tsaro a ƙasar baki ɗaya. Sai kuma jaridar Premium Times na cewa mataimakin shugaban Najeriya Yemi Osinbajo an kwantar da shi a asibiti na ɗan wani gajeren lokaci, inda kuma aka yi mashi aiki a kafansa sakamakon gocewan kafa da ya samu a lokacin da yake buga ƙwallon squash, a wata sanarwa da kakakin mataimakin shugaban ƙasar Laolo Akande ya fitar. Ya ce an yi masa aikin ne a wani asibiti da ke birnin Lagos. Babangida Jibrin, Murya Amurka daga Lagos.
Tuma dalla a gaida Babangida. Da wannan ne kuma muka kawo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
Yau Lahadi, hukumar zaɓe ta sanar da cewa babbar jam'iyyar adawa a Najeriya ta lashe zaben gwamnan jihar Osun da ke kudu maso yammacin ƙasar, wanda ake ganin wani babban koma baya ne kan jam'iyyar APC mai mulki ta shugaba Muhammadu Buhari. Osun tana cikin jihohi 8 daga cikin 36 na Najeriya, inda ba a gudanar da zaɓe a lokaci guda da sauran jihohin ƙasar saboda shari'o'i na sakamakon zaɓukan baya. Jami'an tsaro sun harba barkonon tsohuwa mai sa hawaye a yayin da 'yan Sudan suka gudanar da zanga-zanga a babban birnin ƙasar Khartoum jiya Lahadi domin nuna adawa da shugabancin sojojin ƙasar, wanda ke da alhakin ɓarkewar rikici a jihar Blue Nile. Jami'an Sudan da Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce sama da mutane 30 ne suka mutu, yayin da wasu 100 suka ji rauni sakamakon rikicin ƙabilanci da ya ɓarke a makon da ya wuce tsakanin ƙabilun Hausawa da na Funga a jihar kudu maso gabashin ƙasar, kusa da kan iyaka da ƙasar Habasha. Hukumomin ƙasar sun faɗa jiya Lahadi cewa za su ƙara yawan jami'an tsaro a jihar tare da gudanar da bincike kan rikicin. Jiya Lahadi, Rasha ta kai hari da makami masu linzami kan birnin Mykolaiv na kudancin ƙasar Ukraine mai muhimmanci, duk da cewa dakarun Moscow sun afkawa yankin gabashin Ukraine da sabbin harhare. Magajin garin Mykolaiv Alexandra Sakevich ya bayyana cewa makamai masu linzami na Rasha sun kai hari kan yankin masana'antu da gine-gine a birnin. Mafi girma daga ciki ita ce cibiyar kera jiragen ruwa. A yanzu dai babu cikakken bayanin kan waɗanda suka mutu. Ana sa ran kwamitin Majalisar Dokokin Amurka da ke binciken rikicin da aka yi a ginin Majalisar Dokokin Amurka ranar 6 ga watan Janairun shekarar da ta gabata zai duba sakonnin karta kwana da jami'an leƙen asirin farin kaya suka aika daga kwana ɗaya kafin rikicin ya ɓarke da kuma yadda lamarin ya faru, kamar yadda wata mamba a kwamitin binciken ta faɗa jiya Lahadi.
Tuma sauraro da takaitattun labaran ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma da ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato ƙarfe 3 agogon GMT da Ghana, za ku ji wasu abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shiri, musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya, sai kuma Solomon Abo da ya haɗa shirin ya ba da umarni, da ma injiniyanmu na wannan hantsin, Baba Yako Makiri ne nake sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Salamu alaikum.